أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fitowar rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Mun yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne. Ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-6-0-4-5-5. Ko kuma cikin adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne, wato 11 ga watan Jumadal Ula na shekara ta 1444 bayan jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 4 ga watan Disamba na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli Mo'oyen, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da Kinan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo. Ta yau kai za mu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko, inda za mu fara da tambayar farko da ta zo daga wanda yake cewa malam, menene hukuncin masu dogewa akan yin sallah a lokaci wanda suka saba tuntuni, mana ba sa canjawa ko da lokaci ya sauya, kuma har suna ganin laifin waɗanda ma suke amfani da canjawar lokacin?
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu kallon mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babu shakka lokaci yakan canza, daga yawan lokaci dare ya yi tsawo, wani lokaci yini ya yi tsawo, lokacin sanyi dare yakan yi tsawo, sannan yini ya zagajarta lokacin abin nan, lokacin kuma zafi, ko lokacin abin nan yini abin nan ya yi tsawo, dare kuma ya zagajarta. Shi ne abin da Allah ce, yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fin layl. Allah ya shigar da dare a cikin yini, ya shigar da yini kuma a cikin dare, wato wannan ya fi tsawo, wani kuma lokaci shi kuma ɗayan ya fi tsawo. Shi ne sassaɓawar dare da yini, da aka sani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sani inna ikhtilafa al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Akwai ayoyi da yawa da Allah ya ajiye a cikin sassaɓawar dare da rana. Saboda an sani cewa idan suna sassaɓawa, wannan ya fi tsawo wannan lokaci, wannan kuma lokaci wannan ya tsawo, to lokuta za su rika canzawa. Sallah tana da lokuta, sai farkonta akwai ƙarshenta. Kowace sallah tana da farkonta, da kuke ce muhtari, tana kuma da farkonta na laruri, ƙarshenta wanda take fita kuma wata ta shigo. Lokacin da aka farlantawa Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah, farlantawa musulmi sallah, mala'ika Jibril ya zo ya koyar da shi sallah a lokutanta, farkon lokaci da ƙarshen lokaci. Kuma haka al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam kasance suna yin sallah a waɗannan lokuta, ba su wuce waɗannan lokuta. Shi ne abin da Allah ce, inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sallah akan mu'minai wani farali ne mai lokaci, yana da lokaci. To wannan akwai sallar da ake magana akan ta, ba ta wuce sallar azhar da asar, su ne kusan ake samun waɗanda suke kafewa akan wani lokaci guda ɗaya, ba sa canza shi, ko da kuwa lokacin shigar yana canzawa. Sallar azhar wasu su tsaya akan ƙarfe 2, ko ƙarfe 2 za su yi sallar, wasu kuma su tsaya akan ƙarfe 1, ba su canza ƙarfe 1 kawai sallar azhar sai 1 ta yi, waɗanda kuma sai azhar sai 2 ta yi. Ko kuma sallar la'asar sai hudu ta yi, sai wanci masu cewa su hudun suka tafi yawa a kan wanda suke tafiwa a wani lokaci ƙasa da hudu, sai hudu saura kwata. To duk wannan kuskure ne, ba za a ce mutumin da ya yi sallah ƙarfe 2 bai yi ta a lokacinta, musamman azhar sallah ƙarfe 2 ka yi ta a cikin lokacinta, sai dai ba wai shi ne farkon shigarta ba. Ba shi ne farkon shigarta ba, an san cewa sallah a farkon lokacin ta ya fi falala, musamman sallah azhar, akwai sallah aka fi so a yi ta a farkon lokacin ta, kamar lokacin sanyi, annabi sallallahu alaihi wasallam yakan gaggauta sallar azhar a lokacin sanyi lokacin zafi ne yakan jinkirta ta saboda a samu sassaucin abinna saboda ka tsayawa akan lokaci guda wannan ka saba wa sunna duk da cewa ba a ce sallah ba ta yi ba idan an yi haka amma kuma sabanin sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sabanin abin da aka sani cewa sallah tana canza lokaci galibi ba a samun rikici a sallar magariba da isha'i sai magariba rana ta faɗi magariba shi da ta faɗi ba kai sai dai ka ce bata faɗi ba saboda ka yawanci kuma da ta faɗi za a kira sallah mutane sun yarda a nan sallar tana yakan canza wani lokaci ta faɗi shida wani lokaci kuma ta kai bakwai bata faɗi ba to kuma aka yi sallah duk lokacin da ɗauka aka yi awa ɗaya da yin sallah magariba to kowa dole ya yarda isha'i ta shiga a nan da haka ba wai ana rikici bane akan ingancin sallar mai karfe biyu inda ake samun matsala wanda zai salla kafin lokacin ta kamar wanda ya saba yin sallar azhar rabin al'asr hudu saura kwata yace kullum hudu saura kwata akwai lokutan da kamar a cikin lokutan zafi rabin sallar al'asr takan kai hudu wani lokaci ma har ta dora da hudu to kaga yazo ya salla hudu saura kwata kaga bai salla ta a lokacin ta ba ita kuma sallah ko kabbara harama ce kawai ta kasance a wajen lokacin da to bata yi ba saboda kabbara harama rukuni ce in rukunin sallah ya fada a wajen lokacin da to sallah bata kulle ba saboda ka dole kai sallah a cikin lokacin ta akwai sanda ta taɓa sabuwar masallaci an kira sallah al'asr uku hudu saura kwata lokacin kuma sallar al'asr tana shiga hudu har da wasu ɗan mintuna biyar ko shida amma su sun kira hudu saura kwata ya ce haka lokaci ai bai yi ba sai shi ladan ya ce ai ba yanzu za mu yi sallar ba sai hudu ta yi za mu yi amma ya yi kiran sallar kafin lokacin ta bai san cewa shi kuma lokacin kiran sallar ba shi ne lokacin sallar don sallar tana faɗar lokacin ta ya yi asubahi ce kawai aka samu ana kiran wata sallar kafin lokacin ta kiran sallar na farko na biyu kuma a yi shi bayan lokaci ya cika amma saurin kiran sallar da ake ana yin sa ne lokacin da ya cika saboda ka yayi kiran sallar al'asr kafin lokacin ta yi kuma ya gaya wa mutane a ko'ina na gida da na waje cewa lokacin sallah ya zo masallaci don haka kake cewa hayya ala sallah hayya ala sallah to kuma ya manta cewa ba duka wanda suke sauraron kiran sallar sa bane za su yi sallah a bayan sa bare har su jira cewa sai hudin ta yi lokacin yayi sallar sai sallah akwai mata a gida akwai wanda suke da himma da zarar ta ji an kira sallah to za ta je cikin sallar ta ne an gaya mata lokaci ya yi ka kira hudu saura kwata lokaci ya yi a gunta ta da ta ji ladan ya ke gabin nan ta yana da alwala za ta je ta kama sallah ne ka ga ka sa ta yi sallah ba a lokacin ta ba akwai mara lafiya wani da watakila zai ce bari ya yi sallar sa shi tun da dai ya ji an kira sallah akwai mai uzuri mai rura da ba zai iya fitowa ya zo masallaci ba to kaga kai ka sanar da su lokaci amma kai kanka ka san lokacin bai yi ba amma saboda za ka yi sallah karfe hudu ne kai shi ya sa ka kira sallah ne to haka ba a kiran sallah sai lokacin ta yayi ba a sallah sai lokacin ta yayi to illar ya sallah kafin lokacin ta don haka yana da kyau a kura da lokacin sallah kuma yanzu abubuwa sun ƙara sauƙaƙa a da can sai an samu wanda suka iya auna-aunan zawali da wato zillu sai kullu shay'in mislahu ko mislaihi duk sai an samu wanda suka iya wannan gwaje-gwajen amma yanzu abubuwa duk sun sauƙaƙa duk masallaci ka je daga kalanda wacce take fitar da lokacin sallah kuma dukkan su lissafi ne mai kyau a matukar dai wanda suka yi su da ban kwararru ne to lissafi ne mai kyau yana da kyau a dogara da shi akwai agogon na alfijir da ake sayarwa shi ba za a ga lokacin sallah nan akwai su a ciki ya za ka shiga haramai ne haramin Makka da Madina za a ga lokacin sallah gashi nan an saka kafa agogo yana gaya maka an kira azhar yanzu zai gaya maka yaushe al'asr za ta yi an kira al'asr za a gaya maka yaushe magariba yaushe isha'i asuba haka kowace sallah gashi nan a lokacin ta an san sanda za a kira ta saboda haka babu dalili da zai sa a ki kiran sallah lokacin da sallar ta shiga a ki kancewa an saba sai kaza za a yi yanzu akwai waɗanda su kullum karfe ɗaya za su yi sallah a kowane lokaci wani lokacin sallar tana fara daga 12 da rabi ma sai ga cewa lokacin sallah yayi ƙasa da haka ma ana samu musamman a irin wannan lokacin za ka samu ƙasa da haka ba lokacin sallah zahiri yayi da ba sai ga wasu mutanen sai ɗaya tayi to da cewa da wanda zai ce sai ɗaya da wanda zai ce sai biyu duk tafi su ɗaya babu bambanci
sai shi kuma mai wannan tambayar yake ce mallam yana iya wato shi idan yayi fitsari ne fitsarin ya kan kai kusan minti 30 bai daina daga ba saboda haka yake yin fitsari lokacin sallah sauran awa ɗaya kuma idan lokacin sallar yayi sai ya wanke duk inda fitsarin ya taba shi yake tambayar shin hakan shine daidai yake yi ko koya ya kamata ya idan lokacin ya riske shi ya kuma sai
al-haraj marfu'un an hadhihi al-umma ka'ida ce da duk aka hado akan ta malami da suka hado shi a duk wani abin da zai zama akwai kunci to ana samun sassauci musulunci yana so ya samu mutum sassauci baya ya rayu cikin kunci da wahala ba shi yasa su ka'idoji da suka saka kamar al-haraj marfu ko kuma abin al-mashaqqatu tajlibu at-taysir duk sanda aka ga wahala abu da wahala to akan sassauta don mutum ya samu sauki Allah ya ce wa ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a addini ba Allah ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana son sauki ne da ku ba tsanani ba Allah ya ce yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah yana son ya sassauta muku daga duk waɗannan ayoyi ne na Al-Qur'ani da suke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala baya son wato tsanantawa ga al'umma to duk wani abin da zai jefa mutum cikin mashakka akan yi masa sauki kamar mutumin da yake da salisul baul wato yana yawan fitar da fitsari ba iya riƙe fitsari akan yi masa sauki in yayi alwala yayi ibada da wannan alkoda wannan fitsarin zai dugo saboda wani abu ne ya zama masa ladura ya zama masa cuta ba za a kallafa masa yin wani abin da zai wahalar da shi ba ce duk sanda zai yi sai ya kintaci wani lokaci da fitsarin zai ke dan daukewa sannan ya alwala sannan ya jira sannan ya waye sannan kuma duk sanda ya taba gurin sai ya wanke ya yi ruwa duk wannan an dauke masa wannan sallar lura ce zai yi sallah kamar mutumin da yake da larurar ba haya ko wani abu ko saboda rashin lafiya in aka ce duk sanda zai sallah sai an tsaftace shi tsaf 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 yayi wannan sallar zai zama akwai wahalarwa saboda sai aka halatta musu cewa irin waɗannan za su iya yin sallah bayan sun yi alwala a cikin duk yanayin da suka samu kansu babu komai
to sai shi kuma wannan mai tambayar yake cewa mallam tambayar sai ita ce mutumin da yake wasuwasi a cikin sallah da kuma karatun alkur'ani shin ya zai ya ga ya daina domin kica shi abin yana damun su sosai sai ya rika saki alwala da sallah a lokuta daban-daban shi ne yake neman addu'a da kuma shawarwari
to wasuwasi daga shedan ne shi wasuwasi shine makamin shedan na farko da yayi amfani da shi wajen fito da annabi adam alayhi salam daga aljanna zuwa duniya wasuwasa lahu shaytan shedan yayi masa wasuwasi Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta shedan da cewa yana wasuwasi a cikin zukatan mutane allazi waswisu fi sudurin nas ووسوس لهما الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس سورك الشيطان مكامنسا cikin manyan makamansa da yake amfani da su shi ne sai sa waswasi da sake-sake da shakka a cikin zukatan mu'minai musamman lokacin da kake wata ibada zai so ya sa maka wata shakka a cikin abin da kake yi ka rika kokwanto kana da tsarki ko ba ka da tsarki raka'a nawa kai ko ba raka'a nawa kai ba wanda wannan zai sa ka rude ka kasa nutsuwa a cikin sallarka daka bidda malami suke cewa bayan ka shiga sallah da ambaton Allah to zato dukkan wani waswasi da shedan zai yi maka a cikin sallar ka dauke shi da muhimmanci babu abinda wato maganin waswasi kamar watsi da waswasa da rashin bashi muhimmanci da rashin aiki da shi babu abinda ke sa waswasi ya dore shine mutum ya rika aiki da waswasa dan alama ce take nuna wa shedan cewa yayi nasara haka yayin da ka zanto mai waswasi waswasi ya aure ka to koyaushe cikin su kake to duk abin da ya saka masa ya saka maka ka watsar da wannan kai abin da kawai ka ke jin cewa shine abin da haka in ka riga ka yi alwala ka san ka yi alwala shi da zai zo yana saka maka cewa ai wataƙila ka yi marihi wataƙila alwalarka kaza wataƙila wani abu ya fito a cikin ka kaji kamar ma wani abu ya fito to kawai ka watsar da wannan batu ci gaba da ibadar ka haka in sallah kake yi kai raka'a bi ko yazo sa maka wasu wasi yace ai raka'an nan ba ta kai bi ba dai ce kawai dauke ta a biyu watsar da wannan wasu wasin nashi ka gina sallar ka akan abinda yake a ranka na farko kakka yadda da wasu wasin sa to ya watsi da wasu wasi shi yake sawa wasu wasi ya rago domin shedan zai ga cewa wannan hanyar da yake ta bi ba ta tasiri yayi ga gaba ka daukar ta domin ci sai dai kuma ya saki lali ya saki tunanin wata hanyar amma wannan ya gaba ya nasara amma da zai zifa maka wasu wasin kai aiki da shi mutum ya je wanka ya cika bokitin ruwa sai ya karar da bokitin kawai sai ya ji cewa ai akwai gadan bayan sa bai samu ruwa ba sake ebo ruwa sai ya zuba sai ya ji cewa ai karkashin abin nan din sa hammatar sa bata samu ruwa bai sake ebo haka zai yi tai sai awa biyu yana wanka in ya alwala sai ya kusa kaiwa wanki kafa sai ya dinga shakkar ya shaka hanci ko ya shakar hanci kai yayi ko shakar kunne sai ya dawo kuma baya sai ya kusa gamawa sai ya kuma ƙara sa masa shakka to kakkai aiki da wannan gaba daya duk sanda ka zo alwala kaga ka zo wanki kafa sai ce a ai kamar baka shaka hanci ba to kawai ka dauki kanka ka ci gaba da ibadarka haka to yau da gobe zaka ga cewa ka daina wannan shakkar ka daina wannan sake amma da zarar kai zaka saki kai zaka saki to alamar yana nasara shi kuma zai kyale ka wannan shine dalilin sa wasu suke dadewa suna wasu wasi sai kaga abin kuma ya ka kasa cin nasara ta haka to abin ya hada da kuma kokolwa sai kuma mutum ya nemi wasu magunguna da za su magance masa wani abu na kokolwarsa amma dai wasu wasin ne daga shedan to wannan yana daga cikin abin da malamai suke cewa zai magance ma mutum
ki sai mai wannan tambayar da ke cewa malam idan mutum ya tabbatar cewa akwai haƙin wani akan sa kuma ya kasance mai haƙin yana raye amma akwai yiwuwar samun fitina ko kuma zubewar mutunci idan ya mayar da wannan haƙin ga mai shi shi zai yi masa sadaka da haƙin nasa ba tare da ya sanar da shi ba
baka yin sadaka da kayan wani yana nan kana da ikon ka ba shi kayan sa kai masa sadaka da shi ba a yin haka ko kai sadaka da kayan wani dan ya mutu alhalin ga magadan sa saboda ya zama na magada ba za ka jike masa sadaka ba ba yin haka ana sadaka ne ga wanda kayan da ya zo hannunka baka san me shi ba ko kuma ka san me shi amma baka san ta inda za ka same shi ba baka san kuma ta inda za ka samu wani nashi ba shi ne aka ce kai sadaka da shi amma wanda gashi kana tare da shi kuma ka jike masa sadaka ai kamar mutum ne ya aje kayan sa ya tafi ya zo samu ka ba da sadaka ya aje abinci ya saya zai ci kawai ka zo ka dauka ka jike ka ba almajirisu ci ya ce sadaka kai masa wanda ka san ba ta yi ba kuma za ka dawo da wannan abin da ka bayar ga mai shi ko ba a nan ba saboda haka in har kana tsoron fitowa ka ce ga haƙƙinka da na taɓa taɓawa wannan zai jawo maka wasu matsaloli na farko yarda da ake da kai za a daina yarda da kai mutuncinka zai zube wataƙila ma shi wannan da ka ce ga wani haƙƙinsa da bai sani ba abunka kuma ka ɗauka ba tare da saninsa ba ma ya zarge ka akan wasu ma daban ƙila ba an ɗaukan masa wasu abubuwa ce ma duk kai ne dama shi kake ɗauke masa duk wannan abubuwan za su iya faruwa to sai ka yi dabarar da haƙƙin da zai ci hannunsa ko da kuwa ba ƙarara ko abin nan ba yau ko zuwa kai ka samu ka kai masa inda ka san cewa ka ba wani a ɓoye ko wani yaro ka ce ka je ka ce ga shi an ce a kawo maka naka ne rubuta yan takarda ma ka iya wani rubutu ma ka sa a ciki don kan ma ya zata ko kuskure a kai ka faɗi sunan shi ka ce wannan dukiyar ka ce daga wani bawan Allah da ba ka san da ba zai iya faɗi sunan shi ba amma ka ka ce ka rike kai ya abinda dai haƙƙin dai zai je wajensa shi ne abinda ake buƙata to kai dai ka san dabarun da za ka yi kamar yadda ka dabara kai ka ce masa kuɗin ai bai sani ba to haka kai dabarar da za ka yi mayar masa da haƙƙinsa ba tare da ya san kai ne ka dawo da haƙƙin
ba sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam shin akwai wani hadisi da yake idan mutumin kauye ya dawo birni da zama za a yi masa uzura tsawon shekara 40 ko makamancin haka
sannan wancan tambaya har ila yau yanzu akwai hanyar account lokacin ka samu account din mutum ka jefa masa kuɗin ka bi wata lamba kai masa text cewa wanda za ka ga kuɗi ya shiga naka ne kar ka damu kar ka ɗauka naka shi ma duk wata hanya ce da kai dai za ka san mace ya fi maka sauƙi ta yadda zai amfana da kuɗin
tambayar yake cewa shin akwai wani hadisi da yace idan mutumin kauye da birni da zama zai ta masa uzura na tsawon shekara 40 ko makamancin haka?
A ban san wannan ba, kuma ba na ji zan samu wannan. Dan kana kauye in ka dawo birni shikin ka yi abin da kake so, ai ba ma'ana tsakaninsa da Allah za a yi masa uzurin shekara, koko tsakaninsa da mutane ma'ana zai ta cutar mutane ana masa uzuri, ban san dai ma ta ina za a masa uzuri. Tsakaninsa da Allah ko yana ƙauye in ya zanto akwai sakaci, akwai rashin kula wajen neman sanin haƙƙin Allah da sanin abin da za a kama shi da wannan laifin, illa iyaka in bai sani ba ne, kuma ba wai da gangan ya ƙi sani ba, ilimin ne bai je masa ba, a yi masa uzuri da wannan. Amma in ilimi ya je wa ƙauyen amma kuma ya ƙi tsayawa ya karanta ko ya koya, to na ba da uzuri don kawai a ƙauye. Allah yana cewa al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa'ajjaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasulihi. Allah ya ce mutanen ƙauye ashaddu kufran, su suka fi tsananin kafirci da munafici, kuma su suka fi cancantar su jahilci abin da Allah ya saukarwa annabinsa a iyakokin Allah da manzansa. Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wasu halaye na al-a'rab a cikin suratul tauba, wa min al-a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir. Cikin mutanen ƙauye akwai wanda yake ɗaukan abin da yake bayarwa da sanar da kamar haraji yake, kuma yana jiran wata musiba ta same ku, kaga duk zargi ne Allah yake musu da laifin da suke yi, duk da cewa mutanen ƙauye ne, amma Allah subhanahu wa ta'ala bai kyale su ba akan abin da suka yi na rashin kyautawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Man hawlakum min al-a'rab munafiqun min ahli al-madinati baradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Yake cewa daga cikin mutanen ƙauye, man hawlakum min al-a'rab, daga cikin wanda suke kewaye da ku na mutanen ƙauye, wa min ahli al-madinati, daga cikin waɗanda suke mutanen Madina, akwai munafukai maradu ala nifaqi, sun kware wajen kafir munafici, la ta'lamuhum, baka san su ba, nahnu na'lamuhum, sanu'adhibuhum marratayn, za mu musu azaba har sau biyu, azaba su ma da su ce azaba a kabari da kuma azaba bayan tashi, bayan tashin kiyama. To kaga dan duk ba a ce, duk da cewa ƙauyawa ne, amma ba a ce an musu uzuri ba, shikenan su yi abin da suka ga dama. Kaga ba ƙauye in ya shigo birni ya cuci wani, ba a masa uzuri ba, ce ai da ƙauye yake, kuma shikenan ya cuce shi har ma wai a ba shi tsawon shekara 40, ka ce rai da rai mana zuwa ka huta. Wannan ba magana ce ba za ta da tushe.
To sai ne ke tamalan ya zo hadisi cewa Manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin tasbihi da yatsunsa, shin halatta mutum ya amfani da kanta abin da ake kirki da shi saboda yana sanye da yawa?
In magana halacci ne, ya halatta mutum ya yi amfani da wani abu wajen lissafin tasbihi, kamar tasbihin da ake na bayan sallah, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar, da mutum zai yi ya yi 30-30 da uku ya kirga da wani abu ba ya tsunsa ba, ya halatta da cewa ya kirgawa da yatsu ya fi dacewa, domin ya fi zama sunna. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qinna bil anamil fa innahunna mas'ulat mustantaqatun mas'ulat, ko ku yi tasbihi da yatsunku da al anamil, gabobin yatsunku, domin su ne za a tambaya, su ne za a ba wa dama su yi firicira na gobe kiyama. Wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina, qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulli shay, sai ka waɗannan gabobi da muke bautawa Allah da su a na gobe kiyama za su yi firici, su yi shaida akan abin da muka yi aiki da su, mai kyau ne mara kyau ne, shi yasa ake son ka yi amfani da yatsun naka, shi yafi zama sunna haka Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma wannan baya nuna rashin halaccin ka yi amfani da wani abu kamar kaunta din da ya ambata, ko ga amfani da carbi yayin da kake abin nan, ba wai haramun bane, amma yi da yatsun kuma yafi zama sunna, yafi lada, kuma yafi cire mariya, dan wani yakan rike carbin ko ya rike wannan adan a gani, ana ga ganin kai shi mai tasbihi ne, shi mai bautar Allah ne, shi mai ambatan Allah ne da yawa, to kaga riya duk sanda ta shiga yake kuma ta lalata shi take.
To sai wannan take cewa malam ko yake cewa idan iyaye suka zaba wa mace mijin aure, tana da ikon da za ta ce ba ta son shi?
Eh, ba ce dole iyaye su kakaba wa yarsu da ba ta so ba, tana da damar ta yi zabi, shi yasa aka ce a nemi shawararsu. ne mashawarar budurwa lokacin da ake so a bata aure shurudinta shine yardarta ba zaura ita ba ne mashawararta sai fadi tana so ko bata so ba ce a tirsa sawa yarinya sai ta aure wanda take so ta aura ba ko da bata san shi wannan magana raji har magana mai rinjaye ta malami ba dole bane cewa akwai wadanda suna ganin ana uba na iya tirsa sa budurwa aura mata wani ko da yadda ta kuma yadda ta amma wannan magana tana da rauni ka dubi na sus na shari'a da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace albikru tustazan wa idnu hasimatuha budurwa ana neman izinin ta za a tirsa sa ta kaga ba magana neman izinin ta sannan ita ma bazawara ana neman izinin ta yanzu auren da ita saboda ka babu dalilin da tirsa sa ta dole ta aure iyaye na da ikon su nuna wa yarsu idan ta kawo wani wanda bai dace ba suna da ikon su nuna mata wannan ba za su yarda da shi ba saboda mashayin giya ne saboda barawo ne saboda damfara ne saboda mara addini ne duk wani abin da zai sa su hana shi auren in ya zanto hujja ce ta zahiri to wannan suna da damar su hana ta amma in wani abu ne da ba wannan ba to za su da ikon za su hana mata auren wanda ya kamata dan cewa idan ja ku mun ta zo da dinin fa kulqahu wa khuluquhu fa zawwiju la tab'alu tafinatu fil ardi wa fasadun kabir idan wanda kuke da addinin sa da kyawawan halayen sa sai zo muku neman aure ku bashi aure in kuka kiya kuma wannan zai zama fitina da barna mai girma a bayan kasa saboda wannan ake dubawa yarinya kuma ta kula da zabin iyayen nata ta girmama zabin iyayen ta shi ma abu ne mai kyau za ta ga alherin haka a cikin matukar dai ba sun zabo mata wanda ta san ta kasance za ta cuto
sai wani mai tambayar shi kuma yake cewa malam ya matsayin mutumin da ya tashi aure sai ya yi istihara amma ba tare da yayi gwaji ba da ake shin yayi laifi
ba laifi shi gwaji wannan wani abu ne da za ka yi kiran shi mustahabbi wani abu ne mai kyau shawara ce ka yi gwajin cututtuka irin na zamani tunda hanyar gwajin ta samu wanda aka yi gwajin za a kauce wasu abubuwa da ake tsammanin in aka yi auren za su iya faruwa duk da cewa wannan tsammani ne hasashe ne ba dole ne abin ya faru ba Allah subhanahu wataala shi ne mai komai amma dai aka riƙe asbab sai dai wannan ba zai taɓa zama sharadi na aure ba cewa in ba a yi shi ba aure bai yi ba ko aure ya haramta wannan ba zai taɓa zama sharadin aure ba aure Allah ya hukunta duk abin da yake a ciki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi bayani malamai sun yi bayani ko da can akwai cututtuka masu yaduwa amma ba wanda ya taba sashi cikin cewa sai an samu babu wannan sannan auren yake inganta akwai shiyar akwai zabi da aka ba miji in an masa shu wato algush an masa rufa aka ba shi wanda ba cancanta ba ka boye wata wani aibin ta daga baya gane aibi wannan yana da ba ya raddi ya ci ya bayar musu da auren a da masa da sadakin sa cikakke wannan duk malamai sun yi wannan bayanin amma wani gwaji irin wani na zamani sai dai kawai a ce kyakkyawar shawara ce ake baka in kaga za ka yi aiki da ita kai aiki da ita za ta amfane ka in ba ka yi aiki da ita ba a ce auren ka bai yi ba ko kuma auren ka ya ɓaci ko ka yi ta tara
sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam tambayar sai ta ce menene hukuncin sana'ar sayar da na'urar MP3 wanda mutane suke sauraron waka da shi ne kasancewa shi yankin da yake mutanen wani suna sayan sa ne kawai domin su saurari waka shi ne da mai hukuncin sanar a wannan yankin
to idan ya zanto duka yankin da yake duk da dai mun san yankin na kama zai bai wahala a samu duk yankin da babu mutanen kirki wanda za su ji wa'azi za su ji karatun Qur'ani dole za a samu wani irin yanki ne ban sani ba ko cikin yana nufin cikin kafirai gaba ɗaya yake yana cikin tsundum cikin kafirai su kuma sana'a daman sayan wannan abubuwan za su kayan kaɗe-kaɗe kayan raye-raye abubuwa dai wanda wasu ilima muryoyi ne da suke ɗauke da kalmomi na sabon Allah ba ya halatta ka yi irin wannan sana'a cikin su wanda duk ka san ka ya zo ya saya irin abubuwan da zai je ya yi da su kenan ba ya halatta ka yi a cikin su ba amma cikin musulmi ne a cikin musulmin nan akwai masu irin wannan hali akwai kuma mutanen ƙwarai ba zai hana kai sana'ar a irin su ba tunda a nan ba a cewa duk wanda ya zo ka jarraba shi ka ce kai me za ka yi da wannan ka saya babu bukatar haka kamar mutum ne a kasuwa yana sai da kayan abinci misali wanda zai zo ya sayi abincin nan wataƙila karuwarsa ne zai kai wa su yi iskanci da ita ko da zai sayi abincin nan gero ne don ya je a yi giya da shi ko ya yi wani abu na saban Allah da shi duk wannan ba ruwanka da ka tambaya tunda dai akwai waɗanda za su zo su saya kuma su zanto abin kirki za su yi da shi kamar wanda kirki sai da wukaƙe wanda zai sayi wuka ya yanka lemu ko yanka tumaturi akwai wanda kuma zai sayi wuka don ya je ta'addanci da ita to ba haramta masa sayarwa saboda akwai wancan mai laifin sau haka wannan ba shi ne abin dufa ba amma in ya zanto gaba ɗaya gurin kewaye da kai duka abin da suke yi guda ɗaya ne shi ne na mara kyan bai da bai halatta ka taimaka musu da sayar musu da wannan abu ba su yi wannan abu mara kyau.
To sai tambaya ta gaba da ta zo daga wanda yake cewa malam menene halaccin faɗin amin a yayin da mutum yake sauraron addu'ar wani malami da aka yi recording ɗinsa.
To recording wani abu ne ya riga ya wuce ba wai daidai yake da abin da ake ciki ba shi yasa gama da mu yi magana akan kiran sallar da aka yi recording ɗinta. Waye ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ansa ba idan sami'tu min mu'azzin ko ji mai kiran sallah yana kiran sallah wannan kuma yayi gama kiran sallah an yi recording lokacin da aka danna recorder ci take ba shine yake ba shi ya gama ya tuniya ya abin nan to wannan ba zaka ce ba zaka bi shi ba sai kiran sallah da ake sa a radio wannan ba ita ce aka ce abi ba dai ta gaya maka dai abin nan amma kiran sallah da ake yin ta yanzu mu'azzin din yana tsaye yana yi to ita ce aka ce ka bi to haka nan addu'a za ka yi recording dinta wannan addu'a ce da an riga an yi ta bayan ta ya gama ya abin nan so haka kai yanzu kana buƙatar kai taka addu'ar ko ka saurari wani mai addu'a da ya yi.
To sai wannan tambayar shi kuma yake cewa mutumin da fitsari ya taɓa tufafin sari ya bushe shi wannan bushewar ta tsarkaka tufafin ko kuwa sai ya wanke?
In kayansa ne ya sa su a rana misali rana ta daki kayan har zanto zarnin da komai duk ya tafi shikenan ta tsarkaka shi tsarkaka abin da ake nufi da tsarkakar kaya ko izalatun najasa da muna kiran tsarki gaba daya muna kiran tsahara daban tsarkaka kuma izalatun najasa ita kuma babinta daban kawar da najasa duk abin da zai kawar da asar dinta wato tasirin ta zai tafi abin nan ainin najasa za ta tafi ko da ya baka asaru ha za ka ga alamar ta wanda ba zai cutar ba da mutum ya sa wani lokaci ana gawar da zai kasa da kasa ma wani lokaci ya kawar da ita da ruwa wani lokaci ya sa dutse ko wani kaba a goge wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗinku ya zo masallaci ya duba takalmin kafarsa in akwai wani abu ya goge shi kamar hadisin Ummu Salama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah da yabo tana jan tufarta a ƙasa takan iya jan najasa annabi yake cewa zahiru ma bada abinda za ta je ta samu kuma na ƙasa mai kyau za ta tsarkake wannan gurin da najasa ta taba haka nan in aka sa abu a wuta najasa ce aka sa ta a wuta kenan ta kone ta zama babu ita haka nan in rana ta rike ta iska ta kada ta tafi yadda wannan abinda ake gani ko ake ji na hababin najasa shikenan ta tsarkaka wannan kayan tufafi amma kamar jikinka jiki baka yi zuwa ka shanya shi a cikin rana sau da kawai ka sa masa ruwa ka wanke ya fi a kan kawai ka bar shi a haka ya bushe.
To sai wani tambayar shi kuma yake cewa shin dole ne idan mutum ya yi alwala sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah shin akwai hadisi da yake bayani kan haka?
Magana dole babu dole babu hadisin da yake dole ne amma akwai hadisin da ya faɗi falala hadisin Ukba ibn Amir na cikin Sahih Muslim akwai hadisin da ya ruwaita daga ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya ji daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana gaya musu cewa duk wanda shi Ukba ibn Amir ya tafi kiwo sai ya dawo ya samu ƙarshen maganar ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya alwala sannan yayi alwala yayi raka'a biyu Allah zai gafarta masa zunubinsa sai ya ji daɗin hadisa sai ya ji an taɓa shi ta baya sai ya duba sai ga Umar ne sai na Umar yana tsaye a gurin sai yake cewa ai abinda aka faɗa kafin ka iso wannan gurin ya fi ma wanda ka ji daɗi ya ce saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya alwala ya gama sannan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu futihat lahu abwabul jannati yadkhulu as-samaniya yadkhulu min ayyiha sha wanda dai ya alwala ya gama sannan yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu za a bude masa kofar aljanna takwas yace za a bi ta inda yake so ya shiga kaga wannan yafi abinda shi Uqba ibn Amir yaji da cewa wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya raka'a biyu Allah zai gafarta masa zanubinsa da ya gabata wannan kuma aka shi za a bude masa kofar aljanna takwas ya zabi wacce yake so ya shiga kaga yafi dadi wannan hadisi ne yana cikin sahih muslim hadisi ne sahihi amma ba gabace akai dole ba dole kuma in gabar kace dole in baka yi kana da zalimi
na'am sai sabon da yazo daga wanda yake cewa malama ta ce mijinta ya sake ta bayan ta haihu kuma saki daya to wannan ita kuma in dai ta haihu ba ta sake yin al'ada har sai ta yayi dan to bayan wata bakwai sai mijin ya mayar da ita ko ba tare da an sake daurin aure ba shi wannan komai yayi
daban bace in aka yi mata saki ko dai ta yi al'ada ta yi idda da al'ada uku wal mutallaqat tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ko kuma idan ba ta abin nan saboda ta daina yin al'ada ko ko bata fara yi ba ya isa ce ko kuma karama ce bata fara yi ba da kuma ta yi wata uku sai kuma wace mijinta zai mutu ita kuma ta yi arba'ata ashirin wa ashira wannan sune hanyoyin idda na fita daga cikin haƙin miji hanyoyin nan guda uku babu wanda babu wasu babu nan hudu ko dai ta yi da jini idan ta zanto mai yin al'ada ce ko kuma ta zanto ya isa ce ta yi tsufan da yan ta daina al'ada ta girma girma ya sa al'adar ta daina zuwa gaba ɗaya ko ko a ƙanƙanuwa ce ta daina al'ada to wannan ita kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna wa ulatu al-ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna Allah subhanahu wa ta'ala yace wadanda suka dauke wato tsammani da wanda ba su fara abin nan ba za su yi thalathatu ashhur za su yi wata uku ne sannan kuma wa ulatu al-ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna wadanda suke masu ciki kuma su sauke wato su haihu su ci hanya ta ukun da ban faɗa ba wacce ta iddatul wafat ce ko dai zanto tana da ciki ta haihu cikinta ko kuma zanto tana jini ta yi jini uku ko kuma zanto ba ta jini saboda tsufa ko saboda yarinta to wannan za ta yi salasatu ashhur za ta yi wata uku ne to wannan su ne hanyoyin idda in kuma ta ne ya mutu kuma za ta yi arba'atu ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma saboda ka in ya zanto haihuwa ta yi sannan ya saki ta bayan ta haihu kaga ba ta ce ba a ce mata ta daina yin al'ada ba kuma a ce mata karama ce ko ba ta al'ada illa iyaka kawai al'ada ce za ta yi jinkiri kafin ta zo to wannan dole ta hakura sai al'ada ta zo ta yi idda da al'ada ba za ta ce za ta yi idda da watanni ba mai yin idda da watanni ita ce wadda la iya isna min al-bahid min nisaikum wadanda suke yanke kauna da kuma wallahi lam yahidna da kuma wadanda sam ba su yi saboda kankanta ba su fara yi ba to wadannan su ne suke yin wata uku a zaman su na idda saboda ka in har ta haihu bayan ta haihu sannan mijinta ya sake ta to nan za ta jira al'ada ta dawo in ta gagu akwai magunguna da ake sha al'ada ta dawo sai ta sha maganin da za ta dawo mata al'ada ta sai ta yi idda da wannan abin da
to da ita wata bakwai bayan wata bakwai ita ce sai ya ce ya
dawo eh to tunda har ba ta yi al'adar ba tana da matarsa tunda har yanzu ba ta fara iddar ba tana da matarsa ko da ba ta yi wata bakwai ne
to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malamin shi idan manomi ya noma abubuwa da yawa a gonar shi kamar waken suya da dawa da maiwa da sauransu to ko ne idan aka dauke shi bai kai sai 300 ba amma ko idan aka hada su za su kai hakan shi yake tambayar shin akwai zakka akan sa idan akwai wanne zai fitarwa tunda ba darajar su daya ba a kayan gona
ana hada wanda jinsin su daya ne kamar misali a hada wake da waken suya wannan duk za jinsi daya ne in ya noma wake ya noma waken suya ko wanne shi karan kadai ba zai isa ba amma aka hada su zai kai sai 360 to zai fitar masa da zakka zai hada su ya fitar masa da zakka bai ya gero da maiwa gero da maiwa duk jinsin su ɗaya ne in aka samu gero aka samu waya to zai iya hada su ko da ba su kai ba yi musu ya hada su su kai nisabi ya fidda masa zakka, amma in ya noma masara, ya noma dawa, waɗannan jinsi daban-daban ne, masara daban, dawa daban, ko ya noma alkama, ya noma masara, jinsi daban-daban ne, ba zai hada su ba. Saboda haka me ya noma yake cewa?
Ya noma su waken suya da dawa da maiwa.
To kaga kowanne zaman kansa yake, waken suya daban, dawa daban, maiwa daban. Haka in ba su kai da sabi ba kowanne, saboda haka ba ku zakka a cikin kowanne, ba zai hada su ba ya ce zai musu zakka. Sannan kuma sa'i 360 ne.
360 ne. To sai wanda yake cewa yana buƙatar ƙarin bayani akan matsalar da take cewa mutum idan ya tashi fitar da zakka zai fara raba ta gida uku ne ko hudu, sai ya ɗauki kashi ɗaya ya riƙe. Sannan sai ya fitar da zakka ɗin a ragowar kashi biyu ko uku da ya rage.
To ban san me yake nufi da ya raba uku ya riƙe kashi ɗaya. Yana nufin kuɗin da ya kashe lokacin da ya noma. Wasu suna cewa ana iya za ka cire kuɗin da ka kashe mauna, kuɗin da ka kashe na laburori da sauran kujiba-kujiba, sannan sai ka yi wa sauran zakka. Amma ba wai kawai ka kasa gida uku ka kashe ka riƙe ɗaya kuma ka yi zakka da sauran, ko wannan ba wanda ya faɗa haka.
To sai wannan tambayar take cewa malam, tambayar sai ta ce idan mutum ya ajiye kare, take cewa ta ji an ce idan mutum ya ajiye kare ana rage masa lada girman dutsen Uhudu. Ta ce to ita mijinta yana da kare kuma ta iya kokarinta ta raba su da wannan karen, amma ya ke ya ce shi dan gadi ya ajiye wannan karen. To shin take tambayar ita ma laifin ya shafe ta tunda suna gida ɗaya da karen?
To in karen gadi ne ba karen ado ba irin na Turawa da ake ajiye shi a gida kamar mage. In kare ne yana gadin gida ne, wannan watakila ya fita daga cikin hanin, saboda hadisan da suka zo su ce illa kalba saidin au zara'in au bashiya, sai karen da ake kare ne na farauta ko karen da ake noma ko kuma karen da ake kiwo da shi. To kana karen da ake zaya gadi da shi daidai yake da karen da ake kiwo da shi, dan shi ma kusan aikin gadin yake. Saboda haka wannan in aka samu wannan dan da wannan dalilin yasa ya ajiye shi, to akwai sa tsammanin cewa wannan radan da za a riƙa rage mutum kullum kwatankwacin kiraɗi. Kiraɗi shi ne na lokacin tashi da dutsen Uhud, zai zama an samu rangwame ta wannan ɓangaren. In ya zanto don gadin ya ajiye shi ba wai don kawai ado ba, ko don irin yadda ya ga ana yi tura suna riƙe kare ana yawo da shi, babu komai insha Allah.
Idan ko ba don gadin ba ne, ita tana daga cikin wani ko ita matar gida?
To kai wanda hadisi ce man ittakhadha kalban, wanda ya riƙe kare. Saboda haka in ya zanto ita ba ita ta riƙe karen ba, rura kuma ta sa tana gida, wataƙila nassan hadisin ba zai shafe ta ba, saboda ba karanta ba.
To sai ne wannan tambayar shi kuma yake cewa malam, mutum ne aka yi jingar aiki da shi kuma ya yarda, to bayan ya fara aikin sai ya fahimci aikin yana da wahala sosai, shin ya halatta ya nema ƙara masa wani abu kafin ya ci gaba da aikin, ko kuma sai bayan ya gama aikin sannan zai nema ƙara masa wani abu?
In har an yi jinga da shi ya yarda zai yi aikin haka, to sai ya haƙura ya gama aikin, ba ya da ikon ya ce sai an ƙara masa wani abu. In shi mai aikin ya ji tausayinsa ya ce kai bari dai in ƙara maka wannan, kuma ihsani ne daga wajensa. Amma a ƙa'ida in aka gama yarjejeniya, to babu magana kuma ka dawo ka ce sai an ƙara maka. Ƙa'ida wannan babu ita a musulunci. Kamar yadda a baka aiki ne ana tsammanin zai wala ka same shi da sauƙi, baka dawowa kuma a ce sai an rage maka abin da akwai. Aikin da a zahiri wataƙila za a ga kamar zai wahala, a yi ciniki sai a baka kuɗi da yawa, sai kuma ka zo yin aikin sai ya zo maka da sauƙi. To ba za ka zo shi wanda ya ka aiki bai ce a to ya ai kuna ga abin kuma ya yi sauki, ya ce ba zan baka abin da muka yi yarjejeniya da kai bai isa ba. To haka nan in kai ma ka zace shi da sauki sai ya wahala, to haka za ka haƙura ka gama, ba za ka ce sai ya ƙara maka kan abin da kuka yi yarjejeniya ba.
To sai wannan yake cewa malam, menene hukuncin mutumin da ya ce ba zai riƙa yin azumin nafila ba har sai ya yi aure?
Ita ibada ba ta da alaƙa da sai ka yi aure. Ibadar bautar Allah subhanahu wataala wani abu ne da kake yin shi domin ka samu kusanci da shi, domin ka samu karɓuwa wajensa, idan ka samu ƙarin lada mai alaka sada sai ka yi aure sannan zaka yi shi wannan wata kila tunani ne na marar rabo bai sani ba zai yi auren ba zai auren ba bai sani
to ne kike mallan tambayar sa ita ce ko kuma tambayar ta ita ce menene mace jinin biki yake dauke mata yana dawowa shin kwanaki nawa ne jinin haihuwa yake daukewa kuma za ta yi sallah duk lokacin da jinin ya dauke ta dakata idan ya ƙara dawowa
jinin biki malamai suna da kauli biyu dangane da yawan kwanakinsa mafi yawan kwanakinsa wasu daga cikin malamai suna cewa mafi yawan kwanakinsa shine shine kwana 40 wannan shine kaulin al-Hanafiya shine kaulin al-Hanabila shine kuma Shafi'iyya suna cewa shine kuma galibin abinda mata suke yi shine 40 yawman kuma haka nan shine maganar wasu daga cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Umar kamar Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin tabi'ai da dama kamar yanda Tirmidhi ya kawo a cikin littafinsa ko hadisin Ummu Salama da tarwaito yana cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mace wa take cewa mace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama masu biki sukan zauna kwana 40 sukan yi kwana 40 don haka wasu malamai suka tafi akan cewa kwana 40 shine mafi yawan lokacin da jinin biki yake zama a tare da mace wasu daga cikin malamai kamar Shafi'iyya da Malikiyya su kuma suna ganin zai kai har kwana 60 saboda Ata ibn Rabah yana cewa al-Auza'i yana cewa akwai wata mata da suka sani a garin su tana jinin biki tana kai wata biyu haka nan shi ma Ata ibn Abi Rabah shi ma yace ya san wacin da jinin bikin ta yake kai wata biyu to sai suka yi amfani da wannan cewa to a dauki maximum din sa wato mafi yawan lokacin sa kai ya wuce wata biyu amma su wadancan na farko sun yi aiki ne da hadisin Ummu Salama wanda ta ce kana cin nufasa ta tajlisu ala hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 40 yawman ga ta masu nifasi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sukan zauna ba su yi sallah ba har tsawon kwana 40 to wannan shine maximum abinda suka tafi a kansa kuma wannan kaulin yafiya kuma yafi shahara a cikin malamai da kan kauli na biyu
wannan take cewa mallan shin mace za ta iya yin zikiri kanta babu dan kwali
mutum zai iya zikiri ala kulli ahyan a duka halin da yake ciki zai iya ambaton Allah allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim akana Aisha take cewa kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani kowane yare annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambaci sunan Allah saboda mace tana gidanta a dakin ta ba dole sai ta sa dan kwali ba dan ko tana cikin wannan yare ba za a haramta mata ambaton Allah ba idan ta so ambatar Allah a cikin wannan shigar ba haramun bane ce
to ne kin tada Allah malam menene ingancin shan ruwan alwala sallar al'asr ga mutum mai zafare da sauran fushi
baya da wani asali cewa shan ruwan sallar al'asr ko magriba ko wata sallah ce yana sassauta zafin hali akwai hadisin da yazo cewa in mutum yayi fushi yayi alwala hadisi ne mai rauni bai inganta ba wani ce in yana tsaye ya zauna shi ma hadisi ne mai rauni haka magana da shan ruwan alwala wannan babu shi ba gaskiya ba ne
to ne kace mallam game da cin abinci yana zuba yana koma cikin kwano ya ji ana cewar babu kyau shin menene sai yancin lamarin
akwai kazanta kana cin abinci yana abin yana komawa ciki zaka sa wanda yake ci tare da kai ko kuma in ka ci wanda ba zai so yayi amfani da abincin ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana busa a cikin wato ni dun fashi a cikin kwanon ruwa mun san a da zaka ga kwano babban kwanon sha da ake cika shi da ruwa zaka ga mutane da yawa wannan ya sha ba wannan ya sha ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya sha yayin dun fashi a ciki saboda kai dun fashi a ciki wani abu ne na furjin hancinka ko zai iya shiga ciki wani yana kusa da kai ya ga sanda kake numfashin kuma shikenan ka sa masa yankemin abin ba zai yi amfani da shi ba to haka nan kana cin abinci ne baki yana komawa shi ma ba daidai bane
wannan shi kuma yake cewa mallan tambayar sa ita ce me ya matsayin sujadar da ƴan kwallon musulmi suke bayan sun samu nasara da gajeren wandan da suke basu wuce gwiwa ba.
To ka san asali waɗanda ba musulmi ba musamman kiristoci cikin ƴan bol sun sanci bol sai su yi alamar cross a kirjinsu, wani alamar godiya ga god. Musulmi ba zai yi wannan ba saboda alama ce wacce take nuna gicciyar Annabi Isa alayhi salam, wanda musulmi bai yi imani da wannan ba. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. To dan haka musulmi kuma sai suka ga to me za su yi, akwai sujudu shukri, tunda shi a gurin sa cin bol wannan ba karamin ni'ima bace. Ji rayuwarsa gaba ɗaya da cinsa da shansa da abin da ya mallaka na gidaje da motoci da mutanen da yake taimakawa duk saboda wannan bol da yake ci ne. To haka yaga ya ci bol kaga ya samu wata gagarumin ni'ima. Musulunci ya shiranta in ka samu ni'ima ka yi sujudu shukri, ka gode wa Allah, ka yi masa godiya akan wannan. To shine su kuma maimakon su yi wannan, tunda su musulmi ne ba za su yi wannan na cross ba, sai suke faduwa sai su jira. Sau da haka ba za a ce sun yi laifi da me suka yi sujjada, saboda abinsu abin da suke ni'ima ce. Lillahi ya kada a yi kuma magana a kan gajeren wando. Gajeren wando abin da zuciyar shukuri an yi sabani cin sujjadar shukuri kamar sallah ce, da sai an rufe duka abin da yake al'aura ta rufe ta sallah kamar yadda muke magana a wata fatawa da ta gabata. Ko kuma ba sallah ba ce, kana iya yin ta koda kana da alwala ko baka da alwala, ko kana kallon alƙibla ko baka kallon alƙibla. To kaga wanda yake shar'a yake cewa ita kamar sallah ce, to shine zai ga akwai matsala tun daga jirin wando gare su. Amma ga wanda shi yana ganin ba sallah ba ce, ma'ana ba ta da hukuncin sallah, kaga shi bai da wata matsala don an yi daga jirin wando. Kuma wannan maganar ita ce tafi zama daidai, cewa ba sallah ba ce, da sujudu tilawa da sujudu shukuri baka kiransu sallah. Haka ba a sharɗanta musu abinda ake sharɗantawa sallah, da haka in yayi daga jirin wandonsa ba komai.
Tumala Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ga ƙarshen shirin a wannan rana. Sai kuma za ku yi aiko mana da saƙonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen saƙon text ko kuma saƙon WhatsApp a kan lambar 0703-36-0415-55 ko kuma cikin adireshin email na fatiyurrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatiyar Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Kamar da yin shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umaru Jalli OAN, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, ana sai da rassasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.